sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirinmu na yau Lahadi ta ƙarshe a watan Yuli shekara ta 2023 da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da
Murtala Faruk Sanginna da kuma sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Kuma kamar yadda kuka sani, yau ma za mu jingine shirye-shiryen da muka saba gabatarwa don kawo muku rahotanni da fashin baki kan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Niger, kama daga tarihin juyin mulki a jamhuriyar ta Niger.
Tun bayan dai samun 'yancin kanta a shekarar 1960, jamhuriyar ta Niger ta fuskanci juye-juyen mulki har guda biyar.
Da tarihin shugaban juyin mulkin.
Juyin mulkin da ya haifar da faduwar gwamnatin Muhammad Bazoum a ranar 26 ga watan Yulin 2023 wani al'amari ne da ke fayyace targaɗen demokradiyya a yankin Afirka ta Yamma.
Har ya zuwa yunkurin da kasashen duniya da suka hada da kungiyar ECOWAS suke yi na maido da mulkin.
Har kullum in an ce sai an yi juyin mulki, sai dai awu za ta tashi tana ta kai da kawuwa. Ba ta iya maganin abin da zai hana a yi juyin mulkin.
Amma kafin mu kai ga haka, na sanyina ya duniya ta waye gari.
To jama'a, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. A yau Lahadi ake sa ran shugabannin kasashen kungiyar raya yammacin Afirka ta ECOWAS ko CEDEAO za su gudanar da wani taro na musamman a Abuja, babban birnin Najeriya, domin tattaunawa kan matakin da kungiyar ta sha alwashin dauka kan sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Niger. Ita ko kungiyar kasashen Afirka ta AU a taron ta na majalisar tsaro da zaman lafiya a ranar Juma'a ta ba da wa'adin kwanaki 15 ga sojojin da su gaggauta komawa barikokinsu tare kuma da dawo da halattacciyar gwamnati a kasar. Kungiyar ta AU ta ce rashin sakin Bazoum a cikin wa'adin da ta shata zai iya haifar da daukar tsauraran matakai kan masu juyin mulkin. A nata bangare kuma, Amurka ta gargadi sojojin na Niger da suka kwace mulki da cewa duk wani tallafi da Amurka ke baiwa kasar zai tsaya har sai an saki Bazoum Mohamed an kuma mayar da shi kan mukaminsa. Kasar Saudi Arabia na shirin karbar bakuncin wani taron tattaunawa kan Ukraine a birnin Jidda a ranakun 5 da 6 ga watan Agusta mai kamawa. Taron zai sami halartar jami'an kasashe kusan 30 na yammaci da wakilansu, ciki har da India da Brazil da Indonesia da Masar da Mexico da Chile da kuma Zambia. Jami'an Ukraine da na kasashen yammaci na fatar taron tattaunawar wanda ya ware Rasha zai kai ga samun goyon bayan kasa da kasa na bai daya ga muradun zaman lafiya na Ukraine, kamar yadda jaridar Wall Street Journal ta rawaito. A bangare daya kuma, sojojin General Wagner na Rasha kimanin 100 ne suka matsa kusa da kai iyakar kasar Poland, a cewar Prime Minister kasar ta Poland Mateusz Morawiecki a jiya Asabar. Poland, daya daga cikin kasashen kungiyar kawance ta NATO, tana bayyana bacin rai kan cewa ta da wani rikici akan iyakarta kan iya faɗaɗa yakin zuwa cikin kasar ta. Dubun dubatar Isra'ilawa ne suka mamaye tituna a jiya Asabar domin zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati na ci gaba da tsarin ta na yin garan bawul ga bangaren shari'a, duk kuwa da kalubalen da ya fuskanta. Masu zanga-zangar da ke daga tutocin Isra'ila sun yi jerin gwano a Tel Aviv cibiyar kasuwancin kasar, suna ci gaba da gudanar da zanga-zangar adawa da matakan Prime Minister Benjamin Netanyahu. Har yanzu muna son kasar nan kuma muna kokarin gyara dukkan matsalolin ta, inji mawakin fim Ite Amram, tun daga birnin Haifa da ke arewacin kasar zuwa Eilat da ke kan tekun bahar Maliya.
To kada yi nisa, nan gaba kadan Murtala zai sake shigowa da karin labaran duniya, amma kafin nan bari mu nufi jamhuriyar Niger, inda hankali ya karkata kan juyin mulkin da sojoji suka yi da shugabannin kasashen duniya ke ci gaba da kushewa, yayin da kungiyar ECOWAS take shirin gudanar da taron gaggawa a birnin tarayya Abuja domin neman mafita.
To wannan dai ba shine karon farko da aka yi juyin mulki a jamhuriyar Niger ba, ba kuma shine na farko da aka nemi kauda Bazoum daga karagar mulki ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin mu Yusuf Abdullahi ya hada mana.
Tun bayan dai samun 'yancin kanta a shekarar 1960, jamhuriyar ta Niger ta fuskanci juye-juyen mulki har guda biyar. Shugaban kasar na farko da ya fara fuskantar juyin mulkin shine Margayi Jawar Hamani, wanda Laftana Kanar a wannan lokaci Margayi sai hukunci hambare a ranar 15 ga watan Afrilu na shekarar 1974, wanda shi ma sha fuskantar yungurin juyin mulki akalla uku, wato a shekarar 1975 da shekarar 1976 da kuma shekarar 1983, kafin ya rasu a ranar 10 ga watan Nuwamba na shekarar 1987, wanda daga bisani ne manyan sojojin jamhuriyar Nijar suka maye gurbinsa da Margayi Janar Ali Shebu, shugaban hafsan sojojin Nijar a wannan lokacin. A shekarar 1991 ne aka samu gudanar da babban taron muhawara na 'yan ƙasa da ake kira Conference National, wanda ya baiwa jamhuriyar Nijar damar kafa mulkin demokradiyya ta hanyar samun jam'iyyun siyasa barkatai. Hakan ya baiwa Muhammad Usman damar kasancewa shugaban ƙasar Nijar a shekarar 1993, wanda bayan mulkin shekaru uku kacal, Margayi Kanar Ibrahim Bare mai nasara ya hambare shi, wato a ranar 27 ga watan Janairu na shekarar 1996, wanda shi ma Margayi Dauda Malam Wanke, shugaban rundunar dogarawan fadar shugaban ƙasa, ya hambare a ranar 9 ga watan Afrilu na shekarar 1999. Margayi Dauda Malam Wanke ya amince ya miƙa mulki ga farar hula bayan ya kammala mulkin sa na riƙon ƙwarya na tsawon watanni 9. Hakan ya baiwa Margayi Tanja Muhammadu kasancewa shugaban ƙasar Nijar a ranar 24 ga watan Nuwamba na shekarar 1999, wanda shi ma Janar Salu Jibo ya hambare a ranar 18 ga watan Fabrairu na shekarar 2010 bayan yunkurinsa na tazarci. Hakan shi ya baiwa Isufu Muhammadu, shugaban jam'iyyar PNDS tarayya, kasancewa kan karagar mulki bayan zaben shekarar 2011, wanda bayan ya kammala wa'adin mulkin sa na biyu, kamar yadda kundin tsarin mulkin jamhuriyar Nijar bayyana, ya shirya zaben da ya baiwa Muhammad Bazoum kasancewa shugaban ƙasa a shekarar 2021, wanda shi ma ana gab da rantsar da shi a matsayin sabon shugaban ƙasar Nijar. Aka samu wani yunkurin juyin mulki wanda rundunar dogaran fadar shugaban ƙasa ta murƙushe. Juyin mulkin bayan nan da aka samu a jamhuriyar Nijar shine na ranar Laraba 26 ga wannan wata na Yuli shekarar 2023, wanda Janar Abdurrahman Chani ya jagoranta, shugaban rundunar dogarawan fadar shugaban ƙasa. Yanzu dai ana iya cewa jamhuriyar Nijar ta yi ƙaurin suna wajen juye-juyen mulki a nahiyar Afirka, musamman ma a yammacin Afirka. To, ko waɗanne dalilai ne ke kawo yawaitar juye-juyen mulki a jamhuriyar ta Nijar? Muhammad Bashir, mai fashin baƙin al'umuran yau da kullum ne a jamhuriyar ta Nijar.
Rashin mulki na adalci yana cikin dalilai kwakwarai wanda suke sa a yi juyin mulki, saboda kamar yadda ka sani da demokrasiya ta zo Afirka, an kwatanta, an yi zaɓe da kuni mai a kaɗan-kaɗan duk sai abin ya zama shirme, sai ka ga ana zaɓe wanda mutane ba su yarda da shi ba, wanda a zahiri kana gani wanda ke da ƙarfi shi ne yake ɗaukar mulki. Yawancin masu mulki hadda ana cewa na demokrasiya ne na wajen neman toye haƙƙin al'umma,
wato ƴan siyasa.
Su ƴan siyasa in suka zo da sun kama wuri, sai su ce duk wa'annan wato inci wanda dokokin mulkin ƙasa suka ba ƴan ƙasa su kare ɗaukin su, sai su ce sun soke su, ba a jerin gwano, ba a bayyana wani ra'ayi wanda ba ya daidai da manhajar gwamnati, da ka bayyana su to ka samu matsala ko ta shari'a ko ko matsala ta wajen aikinka ko ko matsala ma ta rayuwa ta yau da kullum. To, wannan abubuwan yana sa yawancin lokaci su sojojin su samu hujja wadda cewa su hamfarar da shi ikon wanda yake tahiya.
To, koya makomar mulkin demokradiyya a jamhuriyar Nijar idan aka yi la'akari da irin matsalolin da mulkin na demokradiyya ke cin karo da su? Aisani Ciroma mamba ne a wata kungiyar farar hula da ake kira Rotab a jamhuriyar Nijar.
Abu na farko dai, shugaba wanda aka juyar da shi, akwai tsarin shi wanda yake da shi, yana bisa wani tsari wanda ya shimfiɗa wanda ya ayyana zai. Kenan aka juye shi, wannan tsari nashi duka ya koma baya. Kenan abu na farko yana sa a ci baya fuskan wasu tsaruruka na cigaba wanda shugaban ƙasa wanda aka hambare ya shirya ko kuma yake shirin ya yi. Abu na biyu, yana sa ƙasa ta samu ɗan latti fuskan wasu abubuwa. Akwai wasu takardu ko kuma wasu ƙuduri-ƙuduri wanda ƙasa ta sa tsakanin ƙasa da ƙasa ko kuma ƙasashen duniya suka sa mu hannu, yana sa duk wannan ƙuduri a rihe su. yana sa kaga duk wasu masu hannu da shiri masu tallafa ma kasa buskan wasu fanni suna iya tsaidawa, yana sa kama wasu sabbin mutane su zo wanda sai sun koyi aikin tunda aiki ne ake na ci kasa, na ci gaban kasa. In ana harkar tahiyar da mulki kenan tahiya ce ake wanda ba a jawowa baya. Yanzu aka zo aka juyin mulki kamar an sa mata waigi ne, an yi tsaye-tsaye, yana iya sa wasu mutane su zo wanda ba su san komai ba cikin harkar tsarin, ko kuma ya sa wasu mutane wanda ba ƙwararri ba fuskan harkar mulki ko harkar tahiyar da mulki kaga sun zo sun ɗauki ragaman mulki.
A yanzu haka dai 'yan ƙasar Nijar na zaman jiran matakin da ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS ko CEDEAO za ta ɗauka a kan Nijar a taronta na yau Lahadi a birnin Abuja na tarayyar Najeriya game da juyin mulkin bayan nan da aka samu. Yusuf Abdullahi, murya Amurka daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
Zuwa gaida Malam Yusuf ga Murtala da cigaban labaran duniya.
An yi garkuwa da wata ma'aikaciyar jinya ba Amurkiya da ɗanta a Haiti, a cewar wata ƙungiyar agaji ta Krista a jiya Asabar, kwanaki bayan da gwamnatin Amurka ta umarci ma'aikatanta da ba na muhimman ayyuka ba da suke ce daga ƙasar Caribbean mai fama da talauci saboda taɓarɓarewar tsaro. An yi garkuwa da Alex Dorsenville da yaronta da safiyar Alhamis a kusa da Port-au-Prince, babban birnin ƙasar Haiti, a cewar wata sanarwa ta shafin yanar gizo. Ita ce matar daraktan ƙungiyar wadda 'yar ƙasar Haiti ce, kuma an ɗauke mahaifiyar da yaron daga harabar El Rey lokacin da suke hidimar al'umma. Alex mace ce mai tausayi da ƙauna wadda ke ɗaukar Haiti kamar gidanta da mutanen Haiti a matsayin abokanta da danginta, inji El Rey. Garkuwar da aka yi da su dai ta zo ne bayan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da sabuwar sanarwar gargaɗi kan balaguro, tana mai cewa ya kamata Amurkawa da ke Haiti su fice da wuri bisa la'akari da halin da ake ciki na tsaro da ƙalubalen samar da ababen more rayuwa. A halin da ake ciki kuma, ƙasar Kenya ta shirya jagorantar rundunar ƙasa da ƙasa a Haiti, kuma za ta tura jami'an 'yan sanda 1,000 zuwa ƙasar da rikicin Caribbean ya daidaita da zarar an amince da tayinta, inji ministan harkokin wajen ƙasar a jiya Asabar. Ƙungiyoyin 'yan ta da ƙayar baya sun mamaye kusan kashi 80 cikin 100 na babban birnin ƙasar ta Haiti, kuma munanan laifuka kamar satar mutane don neman kuɗin fansa, fashi da makami, da kuma satar motoci sun zama ruwan dare. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da Prime Minister Haiti Ariel Henry sun shafe kusan shekara guda suna neman shiga tsakani na ƙasashen duniya don taimakawa 'yan sanda, to amma babu wata ƙasa da ta karɓa kiran. Ministan harkokin wajen Kenya Alfred Mutua ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar a yammacin jiya Asabar cewa Kenya ta amince ta jagoranci rundunar sojojin ƙasa zuwa Haiti. Sanarwar ta ce alkawarin na ƙasar Kenya shi ne tura tawagar 'yan sanda 1,000 da za su taimaka wajen horarwa da taimakawa 'yan sandan Haiti don dawo da zaman lafiya a ƙasar da kuma kare manyan cibiyoyi. Ya ce har yanzu shirin tura dakarun na buƙatar izini daga kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma amincewa daga hukumomin cikin gida, inji shi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Murtala Faruk Sanyin na iya karanto. Na sanyin na mutane da dama suna neman sanin ko wane ne madugun wannan juyin mulkin da aka sanar a matsayin shugaban mulkin soji.
An haifi Chani a farkon watan Janairun shekara 1964 a tukunus da ke yankin Funinge na jihar Talabiri a yammacin Nijar. Ya yi karatun firamare da sakandare a garinsu na Filinge, inda ya ci gaba da karatu a makarantar Isa Kwarambe da ke mai babban birnin ƙasar Nijar a shekara 1982. Ya dai shiga harkokin soji ne a shekara 1984 bayan ya samu jarabawa bakaloriya. Chani ya rike manyan mukammai a aikin sojoji, kuma ya yi karatu a babbar makarantar koyon dubarar aikin soja ta ƙasa da ƙasa da ke garin Montpellier na ƙasar Faransa, kuma ya kasance na hannun damar tsohon shugaban ƙasar Isufu Muhammadu. Janar Chani ya kasance kwamandan rundunar tsaron fadar shugaban ƙasa tun daga shekara 2011. Muhammadu Isufu, wanda Bazoum ya gada ne, ya kafa rundunar don samun kariya daga yunkurin kifar da gwamnatinsa daga dakarun soji, saboda a lokacin ayi yunkurin juyin mulki da dama. Duk da cewa bai bayyana ba a cikin bidiyon da sojoji suka sanar da juyin mulkin, amma an riga an yi yakinin cewa Chani ne zai jagoranci gwamnatin mulkin sojin. an kuma alakanta canin da yunkurin kifar da gwamnatin Isufu a shekara 2015 amma ya bayyana gaban kotu a shekara 2018 inda ya musanta zargin. Kuma daga bisani kotu ta wanke shi a shekarar 2018. A shekara 2018 ne tsohon shugaban kasar Isufu Muhammadu ya naɗa shi mukamin janar. A ranar Juma'a ne dai janar Abdurrahman Chani ya bayyana a gidan talabijin na kasar Nijar, sannan ya ayyana kansa a matsayin shugaban majalisar ceton kasa. Wata rundunar sojoji da ta sanar da hanɓar da shugaba Muhammad Bazoum. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
To yau shugaban kungiyar ECOWAS Bola Ahmed Tinubu na Najeriya ya kira taron kungiyar a birnin tarayya Abuja da nufin shawo kan lamarin.
To sai dai kamar yadda za mu ji a wannan rahoton da wakilinmu a birnin Yamai Sulemin Barma ya hada, akwai mutane da dama da suke ganin bakin alkalamin ya bushe.
Juyin mulkin da ya haifar da faduwar gwamnatin Muhammad Bazoum a ranar 26 ga watan Yulin 2023 wani al'amari ne da ke fayyace targaɗen demokradiyya a yankin Afirka ta Yamma. Kasancewar ita ce ƙasa ta hudu renon Faransa a jerin ƙasashen yankin da suka fada ƙarƙashin mulkin soja daga shekarar 2020 kawo yau. Sabili kenan ake ganin yiwuwar kungiyar sai da yawo na iya daukar tsauraran matakan da ka iya canzawa janar Abdurrahman Chani da mukarrabansa tunani. Ganin yadda tuni wasu kungiyoyin ƙasa da ƙasa suka fara juyawa majalisar ta CNSP baya. Sakataren watsa labaran gamayyar kungiyoyin 'yan jarida Suleiman Bura na mai nuna fargaba kan matsalolin da ka iya biyo bayan halin da Niger ta tsinci kanta a yau.
Wani lokaci an yi irin juyin mulki a Niger wanda mutane suka yi watanni ma basu da albashi. A wannan lokacin bun muhawata irin wannan abubuwan tsokana hal ya zama na an kai gurin da ƙasa ba ta iya ba biyan albashi. Muna kyautata zaton cewa su masu hannu da shuni da su wannan kin shugaban da suka dauki mulkin za su yi kokarin su yanda ya kamata dan saboda a ce abin da yake tahiya ne yau da gobe dai wanda ma'aikatu ne da sauran wani abubuwa na haƙin ƙasa a ce an samu an tahiyar da su musamman ma harka ta tsaro kuma da duka sauran abubuwan da za a watalaka.
Lura da hakan ne ya sa shugaban gamayyar kungiyoyin Rezo Esperance Bashar Muhammad ke kiran shugabannin kasashen yammacin Afirka su dauki matakan zakulo hanyoyin rigakafin wannan annoba ta juyin mulki. Domin a tunaninsa ta haka ne za a sami dorewar demokradiyya.
Muna son ita CDAO ta yi nazari na latizawa bisa kan wai ita wannan demokrasiyya ta Afirka menene gurguncinta a halin yanzu, kuma su kawo gudunmuwa yadda ya kamata a tahiyar da ita, saboda har kullun in an ce sai an yi juyin mulki sai dai awo za ta tashi tana ta kai da kawowa ba ta iya maganin abin da zai hana a yi juyin mulkin.
A nasu bangare sojojin na kokarin shimfiɗa manufofin da suka zo da su a matsayinsu na hukumomin riƙon ƙwarya. Misalin ganawar da ta haɗa su da sakatarorin ofisoshin ministoci a yammacin jiya, sannan sun shigo da wasu ƙarin sabbin mambobin majalisar ta CNSP. Sai dai ɗan rajin kare demokradiyya na ƙungiyar Rotab Muhammadu Ciro Ma'isami na cewa ba giringirin ba.
Ba dan kun zuro ku kuna soji ku yi abin da ku ga dama kuma. Mataki na farko wanda ya kamata soji su ɗauka to banda sata. Dukiyarmu wadda muke da a tsaya a diba ta a tsara ta yadda kowa zai samu tun daga ba wani yawon Nijar duka mutum nawa ne. Ga yadda Allah mu arziki da man fetur da zinariyarmu da uranium kinmu in aka tsaya aka kula da su san ishe mu mai abubuwa da yawa wanda zai gyara rayuwar ɗan Nijar. Amma matsalar da ake samu 'yan siyasa ne sun rike abun daga su sai ɗiyansu sai 'yan uwansu sai 'yan jam'iyyarsu suke cin albarkacin abin, kenan sojoji su kiyaye.
A sanarwar da suka bayar ta kafar gwamnati a yammacin jiya Asabar da daddare, sojojin majalisar CNSP sun bayyana cewa sun samu labarin kungiyar sai da yawo na shirin gudanar da taron gaugawa a wannan Lahadi 30 ga watan Yuli a Abuja don tsara farmakin haɗin gwiwa da wasu ƙasashen Afirka da nufin mayar da hanɓararren shugaban ƙasa kan kujerarsa. Suna masu yin kashedi ga dukkan waɗanda ke neman yi wa Nijar abinda suka kira shishigi a harkokin cikin gidanta. Yayin da a nan Yamai tsohon shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya shiga yunkurin samo bakin zaren da ya sarƙe, a yammacin jiyan ya gana da jakadan Faransa da a ɗaya gefe sojojin da suka kifar da gwamnati. Haka kuma ya tattauna da jakadun ƙasashe mambobin ƙungiyar EU. Sai dai ya kawo yanzu ba a bayyana abin da tuntuɓar ta bayar ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To kamar yadda kuka ji tun da farko, a yau ne za a gudanar da wani taro na musamman na kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko kuma CEDEAO domin cimma matsaya game da matakin da za a dauka kan juyin mulkin soja a Niger. Idan za a iya tunawa tun a jawabinsa na farko bayan zaɓensa a matsayin shugaban kungiyar ta ECOWAS a watan da ya gabata, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya jaddada cewa ba za su lamincewa juyin mulkin soji a kasashen yankin ba.
Haka kuma jim kaɗan bayan juyin mulkin na Niger ya Murtala, Tinubu ya fito ƙarara yana cewa za su ɗauki duk wani matakin da ya dace domin ganin an saki hambararren shugaban Niger ɗin Muhammad Bazoum tare kuma da mayar da shi akan mukaminsa.
To Grace, akan haka ne muka tattauna da mai fashin baki Dr. Bashir Muhammad Achida na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto kan yadda yake hasashen matakin da kungiyar za ta iya ɗauka.
Matakai na farko shi ne wanda ake yi na diplomasiya, dama shi ake yi na farko kira ga waɗannan waɗanda suka kawar da gwamnati ta demokradiyya wadda tsarin mulki ya yadda da ita, kuma tsari ne wanda duniya ta yadda da shi, ‘yan ƙasa sun aminta da shugabanci kuma da tsarin da ake bisa gare shi. Waɗannan su ko suka zo suka kawo wato haramtacciyar gwamnati wadda ba a yadda da ita ba na ƙarhin bindiga. Lokaci ya wuce, zamani ya wuce na mulki irin wannan wanda mutane komi yawan su in dai ba jama'a ƙasa ga baki ɗaya ba ne za su zo su amshi gwamnati da ƙarhin bindiga su tursa sama mutane shugabanci a irin wannan lokaci. Ka san wannan abu yana da ban mamaki a irin wannan lokaci a irin wannan kuma hanga, domin duk inda muka ga ana irin waɗannan juye-juyen mulkin kaga akan ba da dalilai waɗanda masu mahimmanci saboda kila ƙasar halin da take ciki ko kasawar mulki ko kuma kila wani bangaranci na shugabanci ko lalacewar tsaro ko lalacewar wani abu, wanda duk in ka diba a ƙasar Niger ƙarƙashin shugabancin shugaba Bazoum babu waɗannan dalilan. Shi yasa haga su ma shugabannin sojojin suna ba da watan wasu dalilai waɗanda ba ƙwarara ba. Na biyu shine magana da sauran kasashe na hadawa na hadaka na bada mataki wanda ya shahi waton mataki na tattalin arziki tun ga abin da ya shahi matun hana motsi ga kasar da kuma shugabanninta akan gabatarwa ko gudanar da wani abu da ya shahi mulki. Kasashe sukan yi haka nan su mai da kasa saniyar ware ta yanda duk abin da ya shahi kasar nan in dukiya gare ta kasashen waje ko kuma a kasashen su ko kuma wani hulɗa ta kasuwanci ko wani cemako na kuɗi ko na kaya sai ya kasance an yanke. Na gaba za ka ga cewa akwai abin da ya shahi mataki shi kanshi wani lokaci in ya kamata za ka ga wani lokaci a ɗaukan mataki wanda ya shahi na soja wanda yake yana da wuya domin wasu lokuta akan ga cewa kamar shiga cikin al'amura ne cikin ƙasa, amma in akwai haɗaka irin wannan na tattalin arziki da kuma ita ma hukumar ko kuma kungiyar haɗin ƙasashen Afirka wanda ita ma ta ba da kwana 15 muna tsammanin in aka samar da irin wannan haramtacciyar gwamnati sukan iya tashi su ɗauki mataki wanda ya shahi na soja, domin ana cewa ga tsari akan ce wannan tsari na juyin mulki yana da abin da ake cewa contagious effect, wato in ya faru wuri ɗaya sai ya ci gaba da faruwa. Kaga akwai kasashe kusan 5 or 4 wannan yanki namu na yammacin Afirka yanzu waɗanda sojoji sun amshe su, so kyalewa da rashin ɗaukan mataki akan waɗancan tun lokacin da aka fara wannan juyin mulkin to ya kama ya sa kyalewa da rashin ɗaukan matakin da ya kamata shi ya haifar da wannan sojoji suka ji cewa suna suma da ƙarfin gwiwa da kuma jin ƙarfin cewa suna iya amsar mulki na farar hula.
To bisa ga yadda ita kungiyar ECOWAS da ma shugabanta wato shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana, sasantawa kawai shine a saki Bazoum kuma a dawo da shi akan mulki, wanda kuma da wuya su waɗannan sojojin masu juyin mulki su yadda da haka. Shin kana ganin hakan za ta yi kuwa?
Lallai wannan yana da umarni kwarai, wato ya kamata fa lokaci ya da shugabanni na Afirka su aika saƙo wato mai ƙarfi ga wato hukumomin sojojin waɗannan ƙasashen cewa lokaci ya wuce ba su mai da hannun agogo baya, lokaci ya wuce na irin mulkin soja a kasashe. In soja na son mulki ya aje bindiga ta yi ya cire kaki ne taho ya shiga siyasa a yi mulki da shi. Don wannan waton karni na 21 karni ne na yadda ana mulkin mutane ne ta hanyar jefa ƙuri'a ko kuma zaben shugabanni. Don haka ya kamata su babban murya da karkausan murya, ba magana ɗaya a yi taron shan shayi a tashi ba, a maga cewa in an yi wannan taro na ECOWAS ko CDAO an hidda matakai daki-daki da za a ɗauka. Ba mu fatan ya kai ga waton hari na soja, saboda in aka fara wannan ba a san iyakar matsayin da zai koma ba, ko kada ya jawo waton ƙasar ta faɗa cikin wani yanayi na rauni na dole. Kaga aka ce za a yi wanda soja za a rasa rayuka, za a sare dukiyoyi, kuma abubuwa za su dan ja baya. To muna fatan su ma waɗannan sojojin da suka je mulki ƴan ƙasa ne, suna da kishin ƙasa, in suna da wasu abubuwa da su ƙorafe-ƙorafe da suke da shi, to sai su gabatar ta hanyar diplomasiya, sai a ɗauki matakin da ya kamata. Ni ina da kyakkyawan fatan cewa ba zai kai ga wannan matakin ba, amma dai wani lokaci dole a tamna tsakuwa domin a yata ji tsoro, a nuna musu cewa ko da shi ɗin ya rage za a ɗauka, kuma ɗin in suka nuna taurin kai to ya kamata a ɗauka ɗin domin a ga abin da ya kamata.
Dr. Bashir Muhammad Atida na Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto a hirarsa da Murtala Sanyin na, sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin ci gaban wannan hirar kafin mu karkare ga nasihar Lahadi.
Sunana Pastor Amuse Emmanuel a cikin Holy Spirit Church Ababo Akron daga kasan Kumasi, Ghana. In ka duba cikin Bible, Zechariah chapter 7 verse 8 to 10. Bayan yan Israel sun bi cikin azaba iri-iri daga kasan Babel a lokacin Nebuchadnezzar. Bayan sun samu futu, sun tambayi annabawa lokacin, kaman me Allah ke so mu yi yanzu? Shi Allah ya ce musu, abin da yake kawo kwanciyar hankali duka kawai nake so mutane na su yi, su samu farin ciki, su babinga su yi gaskiya cikin abin da suke yi duka. Yasa mun da kuma muke bautan Allah, abin da ya kamata mu yi bukatan shi sosai ne kwanciyar hankali. Annabi Isa kuma ya ce cikin Matthew chapter 5 verse 9, kaman don wanda yake yin abin da yake kawon kwanciyar hankali duka, shi Allah ke duba, Allah ke consider kaman diya ko kuwa yaron shi ko kuwa wanda ya san shi Allah. Yasa mu duba mun da muke bautan Allah, mu nemi ko kuwa mu yi abin da yake kawo kwanciyar hankali duka, shi zai bar mu samu cin gaba. Assalamu alaikum.
To madalla, yanzu ga Murtala da tishin muhimman kanin labarai.
To Grace, a takaice, a yau Lahadi ne ake sa ran shugabannin kasashen kungiyar rayuwar yammacin Afirka ta ECOWAS ko CDAO za su gudanar da wani taro na musamman a Abuja, babban birnin Najeriya, domin tattaunawa kan matakin da kungiyar ta sha alwashin dauka kan sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Niger. Ita ko kungiyar kasashen Afirka ta AU a taron ta na majalisar tsaro da zaman lafiya ranar Juma'a ta bada wa'adin kwanaki 15 ga sojojin da su gaggauta komawa barikokinsu, su kuma saki Muhammad Bazoum tare kuma da dawo da halattacciyar gwamnati a kasar. Kasar Saudi Arabia na shirin karɓar bakuncin wani taron tattaunawa kan Ukraine a birnin Jidda a ranakun 5-6 ga watan Agusta mai kamawa. Taron zai sami halartar jami'an kasashe kusan 30 na yammaci da wakilansu, ciki har da India da Brazil da Indonesia da Mexico da Masar da Chile da kuma Zambia.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da hantsi mu sake shigowa da ci gaban wannan shiri na musamman da ya ta'allaka kan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Niger.
To kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Haka kuma kuna iya yin tsokaci a shafukanmu na Facebook da Twitter.
Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da
Murtala Faruk Sanyinna
da Baba Yakubu Makeri wanda ya kasance producer mu a yau a madadin Juli kenan ko? Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi dan Allah Ubangiji ya nuna mana da alheri.